Assalamu alaikum, barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin shirin demokradiya a yau. Wanda ni Ladan Ibrahim Ayo zan gabatar hanna yan makonni kafin madugun shirin ya dawo bakin aiki. Yau shirin zai duba batun da jama'a galibi yan Afrika matasa ke kurara ne zuwa kasashen Turai domin neman sauyin rayuwa. Hukumar da matafiya kasashen Turai musamman waɗanda suke bi ta Libya domin shiga kasashen Turai ta barauniya haya ya jefa da daman su cikin halin oni asu. Na kwana-kwanan nan ko shine wanda aka rika kama su ana cinikin su tamkar bayi kuma galibin matasan nan da kasashen Afrika kasashen su na karkashin mulkin demokradiya ne. Wanda ake cewa mulki ne da ke samar da ayyukan yi kenan za a ce demokradiyyar waɗannan kasashe sun kasa kenan ko ko me ke faruwa domin yawanci waɗanda aka yi ta nunawa a kafofin sadarwa na zamani har ya sa kasashen su hubbasan karbo su waɗannan kasashen dai sun hada da Niger, Nigeria, Chad, Cameroon, Ghana da sauransu wannan ya sa muka nemi jin ta bakin wasu fitattu cikin waɗannan kasashen ko me ke sa hakan Usman Muhammadu a Niger ya shaida wa Sulaiman Mumunu Barma cewa ba komi ke sa matasa barin kasashen su ba illa kwadayi da hadama
ni a gani na abinda ke kawo wannan ba wani abu bane ba kwadayi ne na ina da aboki da yake horan shi ko yake Italy yana da kudi ya aika motoci masu tsada ko ya gina gida nan kare in bar aiki nan gida in tafi can kaji abinda ke kawo wa wannan tururi na tafiya kasashen Turawa
amma wasu na cewa talauci ne ke sawa matasan Afirka suna kwarara zuwa Turai
a ba gaskiya bane ni na imani da ba talauci bane tunda in kamar talauci ne da bayo aka fara ba in ka dauka misali kasan mu tun kace a samu independence tun kace a samu yanci matasan kasan mu suna tafiya kasashen waje zaka iske dan kasar Niger musamman dan jaha ta ni dan jaha ta wani akwai mutanen mu da yau suna da shekara da take 16 chana kun lokaci kun ciya ta jira shugaban kasa ya iske wani ba'adari a chana da yadda hurin diga kiran balan zan shi wani lokacin nan kaga ba masu kudi akwai ba amma akwai abinci kuma akwai gonaki noma na gaya maka al'ada ce wadda matasa waɗanda suke karatu ba yanzu kuma matasa waɗanda suke karatu na gaya maka wasu suna aiki kansu kuma kowa na gana daidai abin da mutane ka samu daidai gulgudu amma mutane kwaɗayin ƙoƙari ne kai nima in sayi don sai babban mota ko in yi babban gida kuɗi yanzu sun ɓata mutane matasa sun ɓace mutane kuɗi suke so to kuɗi kuma sai ana ganin yadda in ka turai in ka samu jika ɗari na turai nan kamar miliyan uku ne ko hudu ka gani kenan wannan kokowa ce sannan nace maka idan abokansu waɗanda a ahe mu gari guda da kai ko mun yi lakwarta ne kana waje kasashen Turai kenan da sauri ka gina gidaje sai kaga sun mutane sun bar aiki sun tuzo ne wurin digan nan
akasarin kasashen Afirka na karkashin tafarkin demokradiya wanda kuma tsarin mulki ne wanda ya tanada dukkan wasu abubuwa da ya kamata inganta rayuwar al'umma sai gashi kuma ana cikin demokradiyar nan matasan Afirka ba sa iya zama gida saboda kuncin rayuwa kamar yadda suke kokawa galibi shin demokradiyyar Afirka tana da rauni kenan har yanzu
diba akwai kasashen Turai ma akwai wanda ke tsawa daga kasar wata kasar zuwa wata kasa a Turai ma akwai wanda ke tsawa daga kasar wata kasa ta Amerika ta fi wata kasar Amerika saboda ina gaya maka da cewa wannan abubuwa sai dai Allah ya kasauki yanzu duk matsala me yasa aka gani ta yanzu aka ce kamar matasan kasashen Afirka suna son su kai kasashen Turai don su nemo kuɗi ko state ai inda tsakanin mu ne kasa Afirka ai babu wani tashin hankali amma abin da ke faruwa har yasa aka ga abin bayyane kowa ya gani rashin babu kasa Libya sadda ta dafi yake da rai ɗan ƙasar san mu dubbai miliyoyi a can suna aiki kuma suna samu to yanzu babu kasa inda babu shugaban kasa kasa ce kowa da mutanen shi kowane da bangaren da ke iko ga abin da ya kawo wannan abun aka ganshi waje aka cece ku ce bisan shi tunda inda yanzan babu shugaban kasa babu majalisar tsawatawa dole in ka samu mutum kamar da shi ba wanka in ana kuntutawa Afirka ba ko wace kasa aka kuntutawa kakkamanta da lokacin da aka yi mulki irin na kama karya irin mulkin sojoji wanda ba ka magana ko in kai magana a kashe a kasashen Afirka ɗan kasar san mu ba su gudu ba su kabar kasar sai
a kamar kuwa Sadau Zakai ya shaida wa Muhammad Awal Garba ne cewa ba laifin kowa ba ne sai na shugabannin nahiyar Afirka da suka kasa samar wa matasa abin yi har sa suke kwaɗayin zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa.
Mana abu abin da zan yi gaya maka shi ne idan matasa na fita ƙasa su je wasu ƙasashe musamman na Turawa saboda neman rayuwa mai inganci dole ne su fita dole ne saboda shugabannin mu na nahiyar Afrika ba sa kiyaye kokarin su na gani cewa matasa sun samu aikin yi matasa na nan da dama masu zaman kashe wando ba su da abin yi sai da mana cewa sun shiga wasu aiki da ba daidai bane musamman sata fashi da shauransu amma kuma fitan aje a nema yana da kyau amma idan an nema ka samu ya kamata a dawo gari bayan an dawo gari yanzu a zo a kafa wato kamfani saboda matasan da suke nan a zaune a nan kasa su ma su maika wannan shashi tafiya hakan nan zama shekara 10 shekara 20 na zo an kafa wani abu ta musamman a kasarsa ba gaskiya ba daidai bane ni ina jawo hankalin shugabannin kasashen nahiyar Afrika saboda sun fito yanzu da kwatsakwatsan su sun nuna damuwar su sun nuna bakin cikin su game da abin da ke faruwa a kasar Libya su ne suka haddasa wannan su ne mafarin wannan al'amarin su ne suka fara kamata yi su wato su zauna su yi tunani yanzu alal misali shugaban kasa Kamaru ya tura jirage sama da biyu na kwaso ɗan kasarsa na Kamaru don Allah ga annabi dai me za su zo yi me za su yi ina aiki ina wajen aiki ina kamfanin aiki babu to ai kamata yi ma a nemo musu wajen aiki domin su samu su zauna a taimaka musu amma ina babu sun dawo a lokacin da 65 an ba su domin su koma inda suka fito za su koma suka fito nan me za su je su yi a can gona ne an ba su kudin yin gona an ba su kayayyaki an taimaka musu a ba taimaka musu ba
wato dai kana ga siyasar kasashen nahiyar Afrika ba su da wani tasiri
babu tasiri mamu awantar ba babu tasiri sam saboda shi kanshi ma shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari gaskiya ya kokarin sa kasar Najeriya wanda yake mutane su koma noma su koma kauye a je a yi noma to kaga wasu kasashen ba haka bane kasar Nijar na yanzu ma take neman wato kafa wannan tafiyan na matsalar noma da shauransu saboda man fetur na da kyau arziki ne amma kuma noma ya fi komai shi yasa shugaba Buhari ka ya tura yara matasa su koma kauye a ni noma idan matasa ba su da fiye gaskiya da kawai babban matsala
to me shawaranka ga matasar a kasashen nahiyar Afrika da kuma shugabannin nahiyar Afrika akan yadda za a yi a su daina matasa su daina tafiya su ta misali kamar kasar Libya kaga yadda ake kama su ana sayar da su ga bauta to ya wani shawara za ka ba wa a samari da kuma shugabannin nahiyar Afrika akan siyasar su na wannan wakati
to ta farko ni shawarar zan ba matasa shine ba tafiyan ba samun aiki a can wani irin aiki suke yi a can ma wani irin aiki suke yi saboda gaskiya kamata a koma makaranta a samu ilimi sosai saboda idan ka je kasar turawa karka zama mutumin banza wanda bai da mutunci don mun san yawancin aikin da suke yi kuma ba aiki bane wanda ani muke sha'awa mu a nan nahiyar Afrika
shi ko kakakin majalisar wakilai na Najeriya Abdulrahman Namdas ya shirawa Nasiru Armel Kaya ne cewa galibin matasan masu tafiya ba su da masaniyar abin da za su iya tarwatsuwa a wannan tafiya tasu shi yasa suke rawan jikin zuwa Turai ta ko halin kaka
gaskiya yadda matasa suke kokarin zuwa Turai a jirgin Libya da sauransu abu ne wanda gaskiya ba mu ji daɗinta ba domin na ɗaya yaran mu ba karamin kuɗi suke biya ba wasu suna biya kusan $2,000 wato zai kai kusan $600,000 da wani abu bayan mutum yana da $600,000 a gari na kaman in mutum $600,000 zai iya ma ya kasuwanci ma a gida a nan Najeriya to don haka ina gani amma kamata cewa gwamnati ta yi kokari a ba ma matasa aiki don matasan mu suna son gani kaman an fi samun aiki a Turai shi yasa bai dame su ba su shiga wannan ruwa a je ya ta tafiya wasu su ta mutuwa da sauransu to wannan gaskiya ba daidai ba ne mu a gwamnati a yi kokari a ba matasan mu aiki a tallafa musu wansu a sana da sauransu kuma a wayar da kansu don wasu ma suna tafiyan ba tare da sun san cewa tafiyan suna tsammani kamar za a je lafiya launi sai su tar ma an mayar da su bayi da sauransu shi yake kawo matsala din da ke da shi
Namdas abinda ake cewa baka ga wannan gazawa ce ta yan siyasa da ke alkawarin za su samar da ayyukan yi karshe fikita ba ayyukan matasa su riga tunanin za su bi samun rayuwa mai kyau a Turai
a'a gaskiya yan siyasa ne ruwa da daga ana kokari amma babban aiki shi ne gaskiya ne in kana aiki a fannin gaskiya ai ana shiri kaman a wannan kasashe kudi da za a yi nan bana shugaba zai iya ce to a ciki shekarar nan da zai ba mutane aiki kaza to din kuma an zo an aikatar da shi ba da wasu da su kai ga jama'a talakawan da ake samani za su samu wannan din su ne suke samu to wannan ba laifi a ciki duk abin da za a yi in ba a gwamnatance ba ko da za a ce kamfanoni ma za su iya ba da aiki sai gwamnati ta ba da kamar enable environment a ce an ba kowa da dama zai da gudu ya yi sana'arsa kuma ba tare da abin da na masa ba to kuma in turawa sun ga aka wasa su taho su zo in investi daga Najeriya din abin zai samu karuwa amma in duk lokacin da matasan mu suna gari duk lokaci cewa samun aiki sai ture to gaskiya zaddare ana wahala.
To masu ware don nan kuma kawo ƙarshen wannan shirin sai a wani sati a ji mu da wani sabon shirin. Yanzu Amadu wakilan namu da su kada da Sulaiman Muna Barma, Muhammad Awal Garba da Nasu Adamayan Kaya da bakin nasu sai Julie Gresham da ta zai sautin shirin ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.